This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 30 ga watan Satumba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
A yau ne Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar fadan da ke tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuka 67 daga cikin 73 da Rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankuna na kasar. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa a Nepal ya kai akalla 100, yayin da wasu da dama ba a gansu ba.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan wasu makonni da mayakan Boko Haram suka kai mummunan hari a garin Mafa da ke jihar Yobe, Najeriya, wasu mazauna garin da suka yi gudun hijira sun yi kira ga hukumomi da su taimaka su dauki matakan da suka dace domin manoma su samu sukunin ci gaba da harkokinsu.
Gwamnati ba abin da ya gagare su. Yanzu ma in sun shirya, kowa zai je ya dauko amfanin shi. Amma in ba su shirya ba, ba talakan da bai zai iya ya je can gudu.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa babban kamfanin mai na ƙasa, wato NLPC, ya sanar da gano wasu wurare da ake saka bututun mai ake kuma tace shi a wasu sassan yankin Niger Delta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin, Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar fadan na kan iyaka tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah kusan shekara guda da ta wuce. Wata kungiyar gwagwarmaya ta Palestino da ake kira Popular Front for Liberation of Palestine ta ce harin na yau Litinin ya kashe akalla membobin ta uku. Sojojin Isra'ila ba su ambaci hare-haren na sanyin safiyar yau a yankin ba, amma sun ce sun kai hare-hare ta sama a kudanci da gabashin ƙasar Lebanon kan mayakan Hezbollah. Wannan harin dai ya ƙara haifar da fargabar faɗaɗawar rikicin a yankin a daidai lokacin da Isra'ila ke fafatawa da mayakan Hamas a zirin Gaza. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce sama da mutane 1000 ne aka kashe tare da jikkata wasu 6000 a cikin makonnin biyun da suka gabata. Kididdigar ba ta hada da tantance adadin mayakan da suka mutu ba da kuma fararen hular da suka mutu. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuka 67 daga cikin 73 da Rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankuna na Ukraine. Baya ga jirage marasa matuka, dakarun tsaron saman Isra'ila sun kuma harbo ɗaya daga cikin makami masu linzami uku na Rasha. Jami'an Dnipropetrovsk sun faɗa a yau Litinin cewa hare-haren da jiragen yaƙi marasa matuƙa da manyan bindigogi sun lallata gidaje aƙalla 10. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa ta lalata wasu jiragen yaƙin Ukraine guda 2 marasa matuƙa, dukkansu a yankin Belgorod da ke kan iyakar Rasha da Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa a Nepal ya kai akalla 100, yayin da wasu da dama ba a gansu ba. Akalla mutane 34 ne suka mutu a Kathmandu a ambaliyar ruwan ta ranar Asabar ɗin da ta gabata. Da safiyar jiya Lahadi ne 'yan sanda suka yi gargaɗin cewa ana ganin adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru. Jami'an 'yan sanda da sojoji suna taimakawa wajen aikin ceto, yayin da aka yi amfani da kayan aiki wajen kawar da ƙasar da ta zubo daga hanyoyin.
To kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan wasu makonni da mayakan Boko Haram suka kai mummunan hari a garin Mafa da ke jihar Yobe, wasu daga cikin mutanen garin da suka yi gudun hijira zuwa babban gida shalkwatar karamar hukumar sun yi kira ga hukumomi da su taimaka su ɗauki matakan da suka dace domin ba mutanen damar komawa garinsu su ci gaba da aikin gona. Haka kuma yara da yawa a garin na Mafa sun daina zuwa makaranta saboda hare-haren mayakan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Alhassan Bala na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Harin da mayakan Boko Haram suka kai a garin na Mafa a farkon watan Satumba ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane 100, sannan mutane da dama suka gudu domin neman bafaka a babban gida shalkwatar karamar hukumar Turmuwa. Waɗannan yara na cikin waɗanda ke gudun hijirar a daidai lokacin da ya kamata a ce suna makaranta. To sai dai ɗaya daga cikin yaran Ka'u Buba dan shekaru 17 ya ce dama ba sa zuwa makaranta a garin kusan shekaru 10 kenan.
Muna zuwa da haka ai malamin mamu kaga sun daina zuwa. Mamu ka daina.
Saboda mai malaman suka daina zuwa.
Ina ga sabi da Boko Haram. Ina ga kullum ma suna zuwa Mafa Boko Haram ina mahi. In sun zo su ce ba ruwa su ba mutane. In su tara mutane su kuma su waje. Wannan zuwa kuma da suka yi mutanen suna masallaci misali karfe 4 suka zo ana sallah masallaci.
Kacalla Beki shi ne jagoran 'yan gudun hijirar daga Mafa a garin babban gida ya ce harin 'yan Boko Haram ɗin ya tursasa su barin gonakinsu duk da cewa lokacin girbi ya kusa.
Gwamnati ba abin da ya gagare su. Yanzu ma in sun shirya kowa zai je ya dauko amfanin shi, amma in ba su shirya ba talakan da zai iya rage san gunda.
Sakataren karamar hukumar Turmuwa Zanna Umar na bukatar gwamnatin jihar da ta tarayya da su yi duk abin da ya dace don mai da mutanen garin domin su ci gaba da aikin nomansu.
Za mu nemi alfarma wa gwamnati a jiya gina musu garurrukan su inda aka samu wannan matsalan, kuma insha Allah zuwa wani lokaci kuma a mayar da wayannan wanda suke da suka yi gudun hijiran na aje su zanna a cikin iyalinsu su gama harkokinsu na nomansu.
Kasancewar masana na ta gargaɗi kan yadda matsalar tsaro za ta ta'azzara karancin abinci a Najeriya. Masanin tsaro a Najeriya Dr. Kabir Adam ya ce dole sai jami'an tsaro da ma mutane sun yi nasu don ganin an dawo da zaman lafiya a yankunan.
Idan hukuma ta yi abin da ya kamata tana iya tabbatar da cewa mutanen nan sun koma garuruwansu kuma sun ci gaba da harkokinsu na yau da gobe. Shi tsari na tsaro akan yi shi kusan a mataki na uku ne gurguje zan ambaci matakan. Na farko idan aka yi yunkuri a karɓo garin sai a rike garin sannan sai a gina garin. To inda muke da matsala a wannan yankin arewa maso gabas har yanzu tsarin da jami'an tsaro suke bi ba su shigar da wayannan abubuwan uku ba. To lokacin ne in aka samu shigan jama'a cikin tafiyar yanzu jama'a suna goyon bayan yunkurin da hukumar tsaron suke yi to shi ne ba za a iya koma.
Duk ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin jihar Yobe kan ko me za su yi don ganin komawar waɗannan mutane garinsu ya ci tura domin mai magana da yawun gwamnan jihar bai amsa kiran da muka yi masa ba. Alhassan Bala, taskar VOA, babban gida Turmuwa, Yobe, Najeriya.
Madalla a gaida Alhassan Bala, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jami'an gwamnati a jihar North Carolina sun yi alkawarin samar da ƙarin ruwa da sauran abubuwan bukata ga mutane da ambaliyar ruwa ta ritsa da su a yau Litinin, bayan da mahaukaciyar guguwar Hurricane Helene ta yi mummunan barna a fadin yankin kudu maso gabashin Amurka, yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan bala'in ya kai kusan 100. Shugaban hukumar Baitul Malin Australia Jim Chalmers ya isa China a wata muhimmiyar ziyara don inganta dangantakar kasar shi da babbar abokiyar hulɗarta ta cinikayya. Ziyarar ta Mr. Chalma wata alama ce kuma da ke nuna dangantakar bai ɗaya tsakanin ƙasashen na ƙara inganci bayan shekaru da aka yi ana shakkar juna. To sai dai har yanzu akwai takaddamar siyasa da batun yankunan ƙasar. Jim Chalmers ne shugaban hukumar baitin malin Australia na farko da ya je China a tsawon shekaru da dama. Ziyarar tashi ta kwanaki biyu zuwa China an yi ta ne da zimmar kyautata dangantaka da babbar kawar cinikayyar ta Australia din, wadda ta yi tsami sanadiyar sabani kan cinikayya da siyasar yankin. Ya shaidawa hukumar yada labaran Australia a yau Litinin cewa hukumomin a Canberra da Beijing na iya ƙara azama don inganta cinikayya.
It couldn't have been a more important time for us to restart our strategic economic dialogue with China.
Babu lokacin da ya fi muhimmanci kamar yanzu game da yadda za mu sake tattaunawar cinikayya mai muhimmanci da China. Hukumomin China sun yi shelar ɗaukar wasu manyan matakai don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Babban kamfanin man Najeriya na NNPC ya bayyana cewa ya gano wasu wurare a yankin Niger Delta da ake saka layukan danyen mai ana kuma tace shi a bayan fage. Wasu mazauna yankin sun ce batun satar mai a yankin ba wani sabon abu bane, kuma akwai mutane da yawa da ke da hannu a lamarin. Wakilin muryar Amurka Lami da Abubakar Sokoto na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babban kamfanin mai na ƙasa dai ya tabbatar da cewar wuraren da aka gano ana satar danyen mai sun hada da coci-coci da masallatai da ma wasu gidajen sarakunan gargajiya a sassa daban-daban na yankin na Niger Delta. Da haka kuma na tuntubi wani Musa Sa'idu da ke da masaniya kan masu satar danyen mai a yankin na Niger Delta, ya ce
zai iya zama gaskatun da an kama mai da yawan aka sata a cikin coci a makasatai, kuma wannan abin asan da masu sarauta kowa yana ciki.
Ita ma wata 'yan yankin na Niger Delta da ke da masaniya akan yadda ake badakalar satar danyen mai a shiyar One da ke jihar Rivers ta ce
everybody is involved in the illegal activities, so everybody's hand is involved.
Tana cewa ne sunana Ankyo Breeze ta ce batun satar danyen mai a yankin na Niger Delta ba wani sabon abu bane, kuma satar danyen mai kusan akwai kowa a ciki, sai dai kuwa sarakunan gargajiya da jami'an tsaro suna taka matukar rawa kan satar danyen mai. Kuma ni ina makwabtaka ne da yankin One inda masu satar danyen mai ke cin karansu ba babbaka. Abinda ban tabbatar ba dai a yanzu shine kan rahoton babban kamfanin mai na NNPC na cewar ana satar danyen mai musamman a coci-coci da masallatai.
But we are not actually sure if the churches and the mosques are included.
Da haka kuma naji ta bakin wani da ke hada-hadar satar danyen mai a yankin na Niger Delta, ya ce
Abubakar Araf Muhammad, wanda muka samu Amnesty from Ana Eradua, wanda muka aje makamai. So maganan gaskiya game da maganan da NNPC take kan danyen mai sun hada da masallatai da coci-coci, wannan allegation ne kawai, babu ba su da wani takamaiman hujja wanda za su yi kuyugante. Mutanen da suke wannan mutane ne wanda ire-iren mu, wanda sun san cewa ba su da hanyar samun na yau balle na gobe.
Wannan fafutukar da kuke yanzu kun daina ne
ba abun yi fa, in ka ce bar ya ta ina zan fara ne, me zan je yin abun nan ne, ina da family, ina da dawainiya da sauransu, kuma ka san halin da Najeriya take ciki.
Kawo yanzu dai masu shari'a akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci dangane da wannan furuci na babban kamfanin mai na ƙasa, wato NNPCL. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Tunda aka fito da matakar mai ta dangwace, aka fara tonon asiri, ake tono abubuwan da da wasu ba su sani ba, irin almundahanan da ake. Kuma har ita NNPC take cewa za ta haɓaka tono mai ya kai suna tono ganga miliyan 3. Da can me yasa ba a yin haka? Wato ba wani abu ya hana ba illa almundahana da cin hanci da rashawa wanda ya tattaro kowane jinsi na al'ummar ƙasar nan. Su kansu malaman addini ma da su ake wannan cin hanci da rashawa, sarakuna da su ake ciki, jami'an tsaro da kuma dukkan wani wanda yake da iko da faɗa a ji a wannan ƙasa.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sakkwato, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kanji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan mako. Yanzu haka dai matsalar zuwa makaranta na daya daga cikin matsalolin da ke fuskantar Najeriya, musamman ma dai arewacin kasar. Wata kididdiga da hukumomi suka fitar a kasar na nuna cewa akwai yara kusan miliyan 50 da yanzu haka ba sa zuwa makaranta, kuma suke gararan ba a tituna da dunguna na kasar. Daga ciki akwai almajirai miliyan 30 da kuma ƙananan yara da ba almajiran ba miliyan 20 da ba sa zuwa makaranta, kamar da Dr. Muhammad Idris, babban sakatare a hukumar kula da almajirai da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta na kasa ya bayyana. Dangane da wannan matsala ne wakilinmu a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya bi mana kadin waɗannan matsaloli na rashin zuwa makaranta a wasu sassa na arewacin Najeriya. Mahmud, idan ka shirya, bismillah.
Yanzu dai a bayyana take cewa ƙalubalen da sha'anin ilimi ke fuskanta a lardin Arewa, musamman ilimi a matakin farko, ba sabon al'amari bane. Saboda alƙalaman yaran da ba sa zuwa makaranta ko suke fashin zuwa makarantar na ƙaruwa bisa dalilai mabambanta. Waɗannan dalilai sun haɗa da talauci da matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa a ɓangaren ilimi, kana da sakacin iyaye da kuma rashin zage damtse daga ɓangaren mahukunta a wasu lokuta. Sai dai bayan taron su da wakilan asusun tallafawa ilimin yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya a kwanakin baya game da wannan batu na ƙalubalen ilimi a jihar, 'yan majalisar dokokin jihar Jigawa guda cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da hauhawar alƙalman yara da ba sa zuwa makaranta sun yi alƙawarin gudunmawar magance matsalar a cewar shugaban majalisar Honorable Haruna Aliyu Ɗangyatin.
Da jami'an UNICEF da duk masu ruwa da tsaki mun haɗa a Kaduna, lokacin mun tattauna har kowace local government ma an gaya mata ga iya al'ummar da kowace local government aka ce wannan su ne yaran da ba sa zuwa makaranta. Daga nan muka yadda, muka yi signing agreement ma da su mutanen UNICEF cewa to za mu samu hanyoyi da za mu zauna mu ga ya za mu taimaka mu ga an rage yara aƙalla koda da kashi 50-60 wanda ba sa zuwa makaranta.
Wanda yake sarakuna da sauran masu riƙe da sarautu na lardin Arewa sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin iyaye sun sanya 'ya'yansu a makarantun ilimin zamani a shekarun baya. Amma Alhaji Abdulmumuni Muhammad Nasir Sa'i daga Cinsobawa a gundumar Rigacikunta masarautar Zazzau a jihar Kaduna na cewa
babu shakka sarakuna sun taka rawar gani a baya, yanzu ma suna takawa. Amma abin da ya bambanta taka rawarsu na baya da na yanzu, a baya su suke cewa ayi a bari ko ayi, aka zo aka ce su zama masu ba da shawara, a ƙarshe aka zo aka ce masu zama 'yan kallo wanda a wannan matsayin muke a yanzu. To duk abin da aka ce ba kai kake cewa ayi ko a bari, kaga akwai rauni a cikinsa, dole a samu koma baya. Me yasa nace haka? Sarakuna mu ne muka fi kowace irin hukuma kusa da al'umma, musamman a kuruma na grassroots level na ƙasa, talakawa, manoma, makiyaya da sauran 'yan kasuwa da dukkan mafiyan al'umma, ba gwamnatin ta fi kusa da su kuma suka fi amfana ta irin sarakuna. Domin harin sarakuna suna ba da gudunmawa gwargwaron iko, sai dai me, tun da ba su ke da ikon nan da na faɗa ba a farko, na kaga in ba kai kike da ikon ka ce ai ko a bari ba, to kaga ma'ana babu kuɗin ma zattarwa a hannun kake. To akwai nau'i na babu tana hana wasu sarakunan su yi irin abin da ya kamata su yi na ba da gudunmuwa irin wanda na baya suka yi.
Amma duk da wannan kalubale, Farfesa Ilyas Yusuf Govir na tsangayar koyar da aikin malinta ta jami'ar tarayya da ke Dutsen ma a jihar Katsina na cewa wannan batu na tarin yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin Najeriya na bukatar taron dangi.
Yanzu matakan da ya kamata a ɗauka, malaman addini, sarakuna, jami'an gwamnati, dole sai an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zama da su malaman addini ta ina za su shigo, dole su a ci gaba da wa'azantarwa a ja hankulan mutane. Su karatun da dole a haɗa da karatun addini, ana yi ana haɗa da karatun zamani. Ita karatun zamanin ita za ta bike ka, ka gudanar da rayuwarka yanda za ka samu natsuwa, ka yi ibadar yanda ya dace. To kaga ta inda malaman addini suka shigo kenan. Su jami'an gwamnati dole a rage abinda ke faruwa cin hanci da rashawa a education sector. Saboda haka an dubi ishu na cin hanci da rashawa a education sector.
To tunda zance ake na neman mafita, Alhaji Abdulmumin Muhammad Nasir Sa'i ya ba da shawara ga takwarorinsa masu rike da sarautu.
Shawaran da zan ba sarakuna domin a rage waɗannan yawan mutane sakamakon barazanan da muke ciki a yau da kuma wanda za a haifar a nan gaba da ba mafatanta, shine kowane basaraki ka yi amfani da attajiran da ke lardinka inda kake mulka. Ya Allah, akwai investors ko akwai ƴan kasuwa ko manoma waɗanda ya kamata kai magana da su, ku haɗa hannu wajen ganin cewa an taimaki waɗannan al'umma naka wanda ba su da makaranta a area. Idan sarakuna kuna suke amfani da wannan damar wajen roƙon masu hannu da shuni na wanda suke da wani masana'anta suke amfana da wannan lardin da kake mulka, kai kuma ai doka ta yadda dama a baka dama kai ma al'umman ka su amfana, shine community su amfana daga wannan attajiran da suke da wannan dukiyar wannan yankin, sai kai amfani da su wurin ganin yadda zaka ba al'umman ka gudunmuwa domin kauce ma wannan abin da ake hangen zai zo a gaba.
Sai dai a tasa mahangar, Dr. Gwani Umar Faruk, shugaban reshen jihar Kano na kungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewa ACF, na cewa
bar wa ƙananan hukumomi kuɗin su ya je wajen su kai tsaye. Yau da a ce kuɗaɗen da suke zuwa daga gwamnatin tarayya, karamar hukuma suke zuwa kai tsaye, za ka ga cewa karamar hukumar nan za ta iya ba yara ilimi kyauta. Suka ɗauki kashi 30 na kuɗin da aka ba su, to za ka ga cewa waɗannan yaran za a iya ba su ilimi kyauta. Wannan shine mataki na farko.
Ga alama dai baki ya zo wuri guda game da barazanar da wannan batu na hauhawar alƙalman yara da ba sa zuwa makaranta ke yi wa yankin arewacin Najeriya. Kuma ra'ayi ya zo ɗaya kan bukatar haɗa hannu wuri guda domin magance wannan babban ƙalubale.
A yana tara, ba sa zuwa makaranta. Ina maka ina makarantuwa ka zo ka zo wa. Kai hanyar ma da mallami nan mallamai ka tada ma ba ta zuwa, ba ta biwa wallahi, ba ta biwa. Hanya ba ta biyu. An wasu sun biyu rannan an kashe mana mutum 5. Rannan kuma an kashe mana mutum 3. Rannan kuma an ɗauke mutum 2 an tai da su daji. Rannan kuma ana nan cikin an tun rannan ana nan garin. Da rana sun ka tun karo sun ka to su watsa garin suwa su barayin. Ai duk ƙauyen da ka sani yanzu ba inda a karatu. Ƙauyen da ka sani barai na tun karo wuya inda ana karatu.
Guda kenan cikin dimbin iyaye a jihar Zamfara ta Arewa maso yammacin Najeriya dangane da kalubalen rashin karatu ga 'ya'yansa saboda kalubalen tsaro a jihar.
To masu sauraro, saboda kurewar lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham. Naku Babangiji Brun ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo.
Madalla a gaida Babangida Jibril. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sako na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Kace salam VOA Hausa. Yan uwa, ya kamata mu guji cin haƙƙin wani domin dai sanin kowa ne cewa wani baya shiga aljanna matukar akwai haƙƙin wani akan shi. To ina amfanin baɗi ba rai? Dan haka kace ina jan hankali musamman ga shugabanni game da amanar dukiyar ƙasa da ke kansu. Su sani cewa za a tambaye su yadda suka gudanar da al'umaran talakawan su. To sai sako na gaba da ya fito daga Isu Makeri, Madatai da Magaran. da Hamidu Kalalabuwa jihar Duffa ta Jamhuriyar Nijar, inda kuka hada gwiwa kuka ce salam VOA Hausa. Hakika mana jinjina ga matakin gwamnatinmu ta Nijar na hana fitar da kayan abinci da manoman kasar suka noma zuwa kasashen ƙetare domin magance matsalar abincin da tsadar shi a nan gaba. Kuka ce kuna ganin hakan yayi daidai. Sai wani sakon da ya fito daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa jihar Bauchi a Najeriya, kace mamba kungiyar muryar matasan Afirka da Isa Jikan mai saje Turu, sai Sanusi Madattai da Magaran da Hadabu mai kwamfuta mai yama, a ƙarshe da Bula macen lemu Gallaba. Kuka ce salam VOA Hausa, muna jinjinawa rundunar sojojin Najeriya da suka jajirce suna ta hallaka 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane da kwamandojinsu a yankin arewa maso yammacin Najeriya da arewa maso gabashi. Kuka ce muna fatan Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da nasara akan duk wani azzalumi da ke Najeriya, ya kuma ba su sa'a a wannan aiki da suke yi na yaƙi da 'yan ta'adda. Sai sako na ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau na haɗin gwiwa ne shi ma da ya fito daga Garbau Kazawai da Babai Mai Shayi Kazawai Jamhuriyar Nijar. Kuka ce salam VOA Hausa, a yau mun shigo shirin ne domin kira ga manoma da makiyayan ƙasarmu ta Nijar da su riƙa bin doka da girmama juna, domin hakan ne kawai zai taimaka wajen samun zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Kuma dalla sai a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana. Sai an ji manku.
Madalla a gaida Hawwa Sharif. To, kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
A yau Litinin, Isra'ila ta kai wani hari ta sama a wani gida a birnin Beirut da aka bayyana a matsayin na farko da ta kai a cikin birnin tun bayan barkewar fadan na kan iyaka tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah kusan shekara guda da ta wuce. Sojojin Isra'ila ba su ambaci hare-haren na sanyin safiyar yau a yankin ba, amma sun ce sun kai hare-hare ta sama a kudanci da gabashin kasar Lebanon kan mayakan Hezbollah. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce sama da mutane 1000 ne aka kashe tare da jikkata wasu 6000 a cikin makonnin biyun da suka gabata. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta harbo jiragen sama marasa matuƙa 67 daga cikin 73 da Rasha ta kaddamar da hare-hare da su a cikin dare a wasu yankuna na Ukraine. Baya ga jirage marasa matuƙa, dakarun tsaron saman Isra'ila sun kuma harbo ɗaya daga cikin makami masu linzami 3 na Rasha. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Litinin cewa ta lalata wasu jiragen yakin Ukraine guda 2 marasa matuƙa, dukkansu a yankin Belgorod da ke kan iyakar Rasha da Ukraine. Jami'an gwamnati a jihar North Carolina sun yi alƙawarin samar da ƙarin ruwa da sauran abubuwan buƙata ga mutane da ambaliyar ruwa ta rutsa da su a yau Litinin, bayan da mahaukaciyar guguwar Hurricane Helene ta yi mummunan ɓarna a faɗin yankin kudu maso gabashin Amurka, yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan bala'in ya kai kusan 100. Mutane wajen 91 ne suka mutu a jihohi da dama. Wata ƙaramar hukuma a jihar North Carolina, ciki har da birnin Asheville mai tsaunuka, sun ba da rahoton mutuwar mutane 30.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Sai kuma can an jima da daddare, idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu kawo muku labaran wasanni a taƙaice da kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yau Tian, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.